Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Talata 26 ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Namu na yau akan canzawa matasa alƙibla ne da canza musu tunani daga dogaro da gwamnati su zama masu dogaro da kai. Wanda zamu tattauna wannan batu da shi a yau shine Dr. Muhammad Hadi Musa, masanin ilimin halayya da zamantakewar bil'adama wanda kuka fi sani da Malam Hadi. Amma a yau zamu tattauna da shi ne a matsayinsa na ɗaya daga cikin shugabannin da suka kikkiro kungiyar bayar da shawarwarin bunƙasa hanyoyin kafa kamfanoni da masana'antu don dogaro da kai, wanda da turanci ake kira Partnership for Enterprise Development.
In yi karambanin hasarawa da faranshi. To da faranshi kuma a ce Partenariat pour le Développement de l'Entreprise. Yanzu haka muna tare da Dr. Muhammad Hadi Musa, za mu hara tattaunawa da shi daga mun karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu dukanku ta cikin shirin nan na yau da gobe, shirin matasa, musamman ma matasan da ke zamna ba aikin yi, ku ji shawarwarin cimma dogaro da kai.
Masu sauraron mu a Facebook, mun yi muku tambaya cewa me yasa kudu ta fi arewa yawan masu kafa kamfanoni da masana'antu da ke iya ɗaukar dubban ma'aikata da samar da ɗimbin kuɗaɗen shiga? Ga kaɗan daga cikin ɗaruruwan amsoshinku.
Babban dalilin da ke haifar da wannan shine mutanenmu na arewa sun fi son yin sana'ar da za ta kawo musu kuɗi cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Amma za ka samu mutumin kudi yana sana'ar da zai daɗe kafin ya tara dukiya. Misali, yanzu ko a makarantun gaba da secondary za ka samu mutanenmu na arewa sun yi ƙamnar karatun likitanci saboda idan ka gama za ka samu aiki cikin sauƙi. Bayan akwai kwasa-kwasai da dama na ƙere-ƙere kasuwanci da noma, waɗanda barinsu da muke yi yake mummunan tasiri a rayuwarmu ta yau da gobe. Gaskiya, ‘yan arewa sai mun canza daga lusarancinmu na san banza da neman bulus, kafin mu iya samun ci gaban da ake buƙata har mu yi ƙoƙarin gogayya da takwarorinmu na kudancin ƙasar nan. Sako daga Usman bin Affan da Maturu.
Baƙin ciki da rashin son ganin wani ya ci gaba shine matsalarmu ‘yan arewa. Ba ma son mu ga ɗan uwanmu ya ci gaba. Ƙarshe sai ka ga daga zarar mutum ya fara ci gaba har bokaye ake shiga a kan shi domin ya samu karayar arziki. Kai ‘yan uwa, mu ji tsoron Allah. Ya kamata mu sani fa, Allah da ya ɗaukaka wani, kai ma ba wai baya son ka ba ne. Komai yana da lokaci. Allah ya sa mu zama masu tawakkali da Allah. Sako daga Boy Saudiya.
Yau da gobe, hakika wannan ya samo asali ne ta rashin kishin al'umma. Duba da yadda arewa ta samu azzaluman shugabanni waɗanda ba sa kishin al'ummar su balle yankinsu illa kawai su sace kuɗaɗenmu su kai ƙasar waje. Duba daga shekarar 1999 zuwa shekarar 2007 yadda tsohon shugaba Obasanjo ya raye yankinsa. A yau duk rabin magungunan da ake a Najeriya za ka ga daga Ota ake yin su. Kaga wannan ya nuna kishin yankinshi da al'ummarsu. Amma mu kam sai dai sata da cin zarafin juna. Allah dai ya muna sauki. Sako daga Bala Yaro Mada jihar Zamfara.
Yau da gobe sai Allah, shugabanninmu ko manyanmu na arewa sun fi mai da hankali ne ga mulki na siyasa, wato political power. Amma maganar kamfanoni kam suna ganin ɓata lokaci ne. Kuma gaskiyar ita ce, arewa ba za ta taɓa ci gaba ba in ba mu da kishin ƙirƙiro ko rayar da masana'antu a arewa. Allah ya sa mu gane. Amin. Sako daga Dogara Yakubu daga karamar hukumar Bagwaro a jihar Bauchi.
Yau da gobe, gaskiyar magana shugabanninmu na Arewa ne ba su da kishi, inda suka maida ci gaban ga kansu kawai. Kamfanonin da suka gada kaka da kakanni su ma suka yi buris da su dan kawai su tasu bukatar tabiya. Amma yanzu muna tsammani wannan sabuwar gwamnati ta Baba Buhari muna yi mata kyakkyawan zato wajen kawo ƙarshen wannan matsalar. Sako daga Ahmad Suleiman Bajoga.
Rashin kishi da kuma tsoron kada su yi asarar dukiyarsu. Misali, ba kasafai zaka ga ƴan kudu da an fara wani rikici sun fara kone-kone da kashe-kashe. Mu ƴan arewa mun dauki addini kamar mu ne muka yi shi. To da zarar wani abu ya faru, siyasa ko kabilanci sai ya koma addini. To wannan aqidar addinin ce take sa yawan asara. Sako daga Yakubu Makarfi.
Assalamu zuwa ga wannan hili mai albarka na yau da gobe. Ina da dalilai guda uku wadanda nake ganin su ne dalilan da suka sa kudu ta yi arewa ci gaba a wajen gina kamfanoni da masana'antu. Su ne kamar haka. Na farko dai shugabannin kudu sun yi ƴan arewa kishin bangaren su. Na biyu kuma shine matasan kudu sun yi namu ƴan arewa ilimi da kuma neman ilimin. Na uku kuma shine ƴan kudu sun yi mu juriya da hakuri da rikon amana akan duk wata dukiyar da aka aza su akan ta. Sabanin mu matasan arewa muna da karancin haka. Kadan daga cikin ra'ayina kenan sai na ji ku. Sako daga Dan Juma Badamasi Halilu Kaita.
Gaskiya ne yau da gobe, wato mutanen kudu mafi yawancinsu suna da gaskiya a kasuwanci. Saboda haka, za su iya kafa kamfanoninsu a ko'ina a fadin Najeriya, sannan ba sa yi wa junansu keta. Kuma da wuya a samu mutumin kudu da rashin biyan haraji, ba kamar ƴan arewa ba. A gaskiya sun dara mu sosai. Dan arewa kadai ka iya daukar mutumin da ba kabila tai ba a wajen kasuwanci ko makamancin haka. Sako daga Tukur Garba Isa.
Yau da gobe, a gaskiya yawan kamfanoni a kudancin Najeriya ba komai bane illa shugabanninsu ne suke da kishin yankunansu kawai. Kuma ina son na yi amfani da wannan damar in bayar da misali akan ƙasa ta Niger. Ku dubi yadda shugabanninmu suke yanzu haka a nan Niger. Idan ka fara kafa wani kamfani ko wata ma'aikata, to wallahi kafin ka fara gine-gine sai gwamnati ta caje ka kuɗaɗen da ba za ka yi zato ba, har ma ka kasa yin wannan kamfanin da kai niyyar ginawa tun a farko. A yanzu haka akwai kamfanoni da dama waɗanda ba sa aiki dalilin yawan harajin da suke gindaya wa masu kamfanonin. Tambaya ta a nan ita ce, wannan koma baya ne ko ci gaba? Ya kamata gwamnati ta ba da dama ga duk wanda yake da niyyar kawo ci gaba a cikin ƙasar. Daga ƙarshe Allah ya sa gwamnatin ƙasar Niger ta ji wannan koken namu kuma ta magance matsalolin da ke hana ƙasar ci gaba. Amin. Sako daga Makinta Alhaji Gwani Difa.
A nawa ra'ayin, ina ganin sun fi mu samun wutar lantarki nesa ba kusa ba. Sannan suna da manya-manyan depo da warehouses na ajiya ko saurin fitar da kaya. Ga kuma fadin wuraren da za a gina kamfanonin ba kamar nan da duk an cushe da gidaje da kasuwanni ba. Sako daga Sadiya Sani.
Masu saurare, kamar da muka ce muku yanzu haka dai muna tare da Dr. Muhammad Hadi Musa, masanin ilimin halayya da kuma zamantakewar bil'adama, amma a yau za mu tattauna da shi ne akan dogaro da kai. Nan gaba kaɗan za mu fara tattauna da shi.
Get in here.
Jamila ba ki girgiza kai ba.
Ina sauraron
waƙar ne. Amma ina girgizawa. Yawa, assalamu alaikum Mala Hadi.
Wa alaikum salam.
Ina wuni?
Lafiya, alhamdulillah ya aiki.
Lafiya, lauko mu ce Dr. Muhammad Hadi Musa.
To na gode.
Yawa, to muna maka sanar da zuwa tare da godiya da ka amsa gayyatar mu tattauna akan wannan shiri da kuka kirkiro kuma ko ince wannan kungiya da kuke da kuka kirkiro ta wato neman mahita ta hanyar dogaro da kai.
Na'am.
Yawa.
Ni ina tambaya anan dama nace na ga ana kiranta a turance Partnership for Enterprise Development. Da farko ma dai to menene ita kungiyar? Me yasa aka kafa ta?
To asalin abin da yasa aka kafa ta Jamila gwawa mu duka ga cewa abin da yake faruwa a yanzu da matasan mu shine dogaro da suka yi da cewa idan sun yi karatu sun gama degree ko HND ko NCE wato zuciyarsu ba inda take gaya musu inda za su sami rayuwa illa aiki a gwamnati. To kuma muka yi lissafi muka ga cewa ba ma daidai bane a ce za a yi aiki a gwamnati domin ita gwamnati kawai tana tsare-tsare ne. Ba wani wuri da a duniya da mutane suke yin karatu don su sami aiki ko sana'a a gwamnati. Ma'aikatan da gwamnati take ɗauka a ko'ina a duniya ma'aikata ne da ba su wuce cikin cokali ba. To dukkanin wanda ya ce zai zo ya lura da gwamnati kin ga zai yi karatu babban karatu kuma ya zo ya zama disappointed ya rasa aiki. Mataki na biyu kuma duba da yadda duniya ta canja yanzu da yadda harkokin man fetur yake ita kanta gwamnatin ma tana ta barazanar ko za ta iya daukan nauyin nata ma'aikata ma take da su ba mata ta tunanin tukun na daukan wasu ma ma'aikatan na gaba. Abu na gaba shine gane cewar muna da matacciyar zuciya cewar mun fi so mu kwanta kawai a samu wani kuɗi daga wani treasury na gwamnati a bamu mu zo mu yi amfani da shi ba tare da mu kuma wato mun zo mun yi amfani da irin kwakwalen da muke da su a tsakaninmu mun samawa kanmu rayuwa ba. Wannan ya sa dole sai mun canjawa matasanmu wato tunani da suke da shi da waɗanda suke yan kasuwarmu da masu sana'armu wanda suke a yanzu haka suna ciki da waɗanda suke kuma muke ƙoƙarin mu fahimtar da su don saboda su shigo su zo su gane cewar akwai arziki mai ɗumbin yawa wanda ba a cikin aikin gwamnati yake ba. Abu ɗaya kawai ya kamata shine kamar da yawancin masu ra'ayoyin nan suke kawowa kamar suna zama abin da muke cewa apologetic ƙoƙari suke yi su ɗorawa wani ko wasu ko wani ɓangare laifin rashin samun masana'antunsu ko sana'o'insu ko arzikinsu a duniya. Wanda mu kuma abinda muke tunani a Partnership for Enterprise Development shine mu canja akalar tunanin mutanenmu matasanmu su gane cewar babu wani wanda zai iya hana ka samun wani aiki ko wata arziki ko wata kafa wata masana'anta. Ba kuma daidai bane ka ce wani bangare na rayuwar Najeriya su ne suke iya kafa saboda wasu dalilai wanda kai kuma ka kasa kafa saboda waɗannan dalilan kamar yadda na ji yawancinsu suna kawo wannan ra'ayoyin nasu. Saboda haka makasudin da shine ƴan kasuwanmu da masu sana'armu da suke tafiyarwa a yanzu haka su zo mu tafi da su gurin sababbin hikimomi na kasuwanci da kuma na sana'a wanda yanzu ake gogayya da su a duniya. Haka zalika kuma wani makasudin nata shine matasanmu wanda sun yi karatu sun yi degree ko HND ko NCE ko diploma ko waɗanda ba su mai ba su zo mu yi partnership mu haskawa juna torch light din da zamu gane inda arziki yake da ma'adinai da yadda zamu kafa mu na masana'antu ko dai kanana ko matsakaita ko manya. Waɗannan su ne manyan kudurorin wannan Partnership for Enterprise Development.
A bincikenku ya kaga cewa wannan tunanin na san ayi aiki ayuwa gwamnati aiki yafi yawa ne a kamar a ce arewacin Najeriya ko ku gabaki ɗaya Najeriya ne ake da wannan matsalar?
Gaskiya wannan nazarin ya nuna gaba ɗaya Najeriya ne.
Yawa Malam Hadi, galibi idan matasa ko in ce waɗanda kamar ba su da aikin yi suka ji ƙungiyar sunan ƙungiya irin taku za su yi zaton kamar ƙungiya ce da za ta ba da kuɗi, za ta ba da jari, to ku yawa ta yaya za ku taimaka, ta hanyar ba da kuɗaɗen ne ko kuwa?
Ita wannan ƙungiyar ba ta da kuɗi, ba banki ba ce, ba gwamnati ba ce, ba jari za ta raba ba, kuma ba karɓan wani jarinsa za ta yi ta yi masa aiki ko ta yi masa sana'a ko ta yi masa kasuwanci ba. Ita partnership wato haɗaka ce wacce za ta zo ta haɗu da mutane waɗanda suke da tunani na tafiya na zamani na neman arziki, domin haska musu inda za su ga arzikin da Allah ya aje a tare da su a gidansu, a garinsu, a unguwarsu, sannan kuma su yi amfani da wannan arzikin domin samawa kansu masana'anta, ta kama hannayensu, ta buɗe musu idanu, ta gaya musu, ta nuna musu, ta horar da su, ta koya musu yadda za su sama wa kansu rayuwar duniya, ta sama musu skill din da za su tsaya da kafarsu, su samu arziki, su ci abinci, su gina rayuwarsu, su gina garuruwansu.
Da akwai bambanci sosai tsakanin kasuwanci da kuma ita fasahar kasuwanci da sana'o'i, wanda ana kiran shi kamar business kenan, shine kasuwanci, shi kuma entrepreneurship shi ake kira da fasahar kasuwanci da sana'o'in. Wanne kuka fi mai da hankali akai a kungiyar ku?
Entrepreneurship development shine abin da muka fi mai da hankali a kansa, samawa mutane fasahar kasuwanci da kuma ƙoƙarin wato sama musu hanyoyi na zamani wanda muke kira innovation, wurin buɗe musu idanu su ga yadda za su iya kirkire-kirkire na zamani. Kirkire-kirkiren nan ba wai ya tsaya in ce miki wai jirgin sama ko wani abu ba, a hatta yadda ko za a samar da ruwan nono daga shanu a packaging ɗinsa ya zama nono, a ajiye shi, a samar da tumatiri da kuma gyara tumatirin da kuma adana tumatirin da kai lalace, dukkanin zai na cikin innovation kuma entrepreneurial skills ne wanda za su sama wa al'umma arziki.
Yawa, Malam Hadi, kuna da dangantaka da bankuna da kuma kasashen waje?
Eh, muna da dangantaka da bankuna waɗanda muke tuntuɓa, suke tuntuɓar mu gurin wato taimakawa mutane da jari, amma ba mu suke bawa ba. Kamar Bank of Industry da su Heritage Bank da kuma World Chambers of Commerce da kuma ma a cikin gida Local Chambers of Commerce da Microfinance Banks, waɗanda alaƙa ce ta partnership, ta ƙawance muke da su, ba kuɗi suke ba mu raba wa mutane ba, idan mun gama haska wa mutane za kuma mu iya nuna wa mutane cewar ku tafi can domin ku je ku nemi yadda za ku samu jari a irin tattaunawa da za ku yi da ku da su ba tare da mamun shiga ba. Muna ba da consultancy services ne akan entrepreneurship development, muna tsakiya a partnership ɗin wurin tsakanin mutane, bankuna, masana'antu, wataƙila wani lokacin da gwamnati da kuma NGOs na gida da na waje.
To Malam Hadi, ina da tambaya a nan, sunaki ne ka ƙara min haske. Yanzu kamar a ce ni a matsayi na wace ina son na zo na zauna tare da kamfanin ku, ko kuma wannan shi Partnership for Enterprise Development ɗin, saboda Tony Alumulo ya fito da entrepreneurship taimako da zai wa matasa, kuma ni ban san ina zan samu form ɗin ba, ban san yadda zan ciki ba, ban san yadda ma zan nemi taimako daga gwamnati ba. Na zo na tuntuɓe ku, menene za ku, yaya za ku taimaka min domin ni ma na samu na samu hanyar da zan iya tuntubar wannan kungiyar ta Tony Alamulo?
To wannan ba wani abu ne mai wahala ba, mu ma muna da wato requirement na membership da muke da shi ga al'umma, sannan muna kuma da directorate ko department waɗanda suke yin aiki, sannan kuma muna da partnership da irin waɗannan organizations din ma da kike yin magana, sannan kuma muna da office a Abuja, muna da office a Kano, da kuma yanzu kokarin expanding da muke yi into Kano, Jigawa, Katsina da Kaduna states, wanda akan haka yanzu akan project din da muke ciki yanzu kenan.
To ɗaya daga cikin matsalar da shi Tony Elemolo aka samu bayan bincike da nayi sosai kuma tattaunawa da nayi da su sun ce matsalar da suke samu daga arewacin Najeriya shine mutane da dama ba sa ciki form din bas in ma sun ciki ba sa cikewa daidai sun ce matsalar ta fito ne ta wajen fahimta da kuma ma yin amfani da computer su san ma ina form din yake ina za su ciki. To babbar abin da muke samu kenan kamar daga bangaren arewa waɗanda za su rike hannun matasan nan ko waɗanda suke son su samu su cike form din nan a ce musu to ku zauna yanzu ba ku da form din yanzu mun office din mu gashi muna da computer bari mu shiga mu dauko form din mu fito da shi
mu
taimaka muku a cike. To wannan galibi shine ɗaya daga cikin muhimmin rawar da za ku iya takawa. Kuna ganin cewa za ku iya fara yin haka domin su samu su ma a rika su samu su bunƙasa entrepreneurship din da suke son su fara?
Eh to ai Jamila tuni ma mun riga mun fara wannan domin a local radio stations din mu da suke nan Nigeria nayi program a da dama a cikin su wanda daga cikin waɗannan local stations din na ba wa mutane haske wato enlightenment kamar advocacy na nuna musu program din da Ministry of Agriculture fito da shi da tender din da take su tai akan kiwon shanu da awakai da tumakai da samun ruwan nonon su na nuna musu na Bank of Industry da yadda yake na nuna musu har na wannan din ma da kike fada mun gaya wa mutane ta radio kuma mun gaya musu ta wato abubuwan na flyers da folder da sauran posters da muke rabawa dukkanin su muna gaya wa mutane kuma mun gaya musu ma zamu ba su a wannan matakin free consultation idan mutum yazo bai ma iya cike form din ba zamu cike masa zamu nuna masa yadda zai iya je kai. In fact akwai ma waɗanda muke nuna musu to the extent that idan mutum bai ma san inda zai je kai form din ba ko mu raka shi ko kuma mu dau form din mu je mu kai masa. Saboda haka mun yi iya namu muna sauraron al'umma ne su zo su yi nasu.
Kenan har yanzu ba su zo ba Malam Hadi?
Gaskiya wanda suka zo ba su fi cikin cokali ba.
Yawa a tattaunawar da kuka yi da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari akwai bayanin da kai cewa ma'aikatan noman Najeriya tana neman waɗanda za a yi aikin samar da nama da madara. Galibi akwai irin waɗannan bayanai da yawa da mutane ba su san da su ba. Ta yaya kuke za ku iya taimaka wa mutane su san da irin waɗannan bayanai har su ci gajiyarsu?
Daga cikin hanyoyin da muke yi shine muna buga flyers, handbills, mu raraba mutane mu yi magana a gidan radio sannan kuma da taro yanzu ma haka muna shirye ne akan abin da muka kira Kano Jigawa Business Convention. Za mu gayyato mutane daga Kano Jigawa, Kaduna da Katsina su zo a zauna a kalli wato masana'antar wannan wuraren da kasuwancin wannan wuraren da kuma bada bayanai ma na zamani akan waɗannan abubuwan da suke tasowa a wannan convention din. Duk irin waɗannan bayanan a nan ne muke sa ran wannan gangamin mu jama'a za su zo za mu karanto musu mu ce ga alheri kaza ga arziki kaza ga inda yake ga waɗanda suka fito da shi ga yadda za a same shi ku zo za mu ba consultation za mu kama hannunku mu nuna muku yadda za a yi mu tafi da ku mu je mu kai ku samu wannan arzikin.
Yawa a cikin tattaunawa ku da Mahmud Kwari akwai kuma bayanin da kai na hada kamar manoma kananan manoma manyan manoma da masu sana'a da yan kasuwa da kuma kai magana zamanantar da wasu sana'o'i na gargajiya kamar jima, kira, kiwo da dai sauransu. Wani ƙarin bayani za ka yi a kai?
To ai shine dama yanzu wannan advocacy din da muke yi yanzu muka fara da wannan region din na Kano Jigawa Business Convention abinda muke so mu nuna wa jama'a shine ya kamata su bude idanun su gani kirar da ake yi na shekaru 30 40 60 baya ba ita ce wacce take tafiya da zamani ba. Ku zo mu zauna mu ba ku wata horaswa ta hanyar gayyato ƙwararru su zo su nuna muku yadda za ku yi wannan kirar rini da kuke yi na shaddoji da yadduka. Zamani ya wuce da ake yin wannan rinin yanzu zamani ya zo da shi ku zo ku zauna mu gayyato ƙwararru su koya muku hatta harkar power da nama din nan da ake yi da yadda ake hada shi a packaging dinsa a sayar a zamanance lokaci ya wuce da irin wanda ake yanzu an tafi da zamani da kuma sauran waɗannan masana'o'i da kika faɗa. Abin da muke yi shine idan waɗannan irin kungiyoyin wanda tunumin aika musu da wasiƙu na gabatarwa kuma mun ne mu da su zo mu zauna da su mu ga ta inda za mu iya taimaka musu ta hanyar sanar da su idan waɗannan kungiyoyin sun zo to wanda za mu yi musu wato kungi wato kawance tsakaninsu da ƙwararru masana na duniya waɗanda za su nuna musu hanyoyin zamani da kuma yadda za su ci wannan kasuwanci na zamani.
Yawa a tattaunawa ku dai da Mahmud Ibrahim Kwari akwai bayanin ya maka tambaya kamar adadin matasan da kuke so ku hara kai batun matasa 500 ya zuwa yanzu kun samu waɗannan matasa 500 da kuke son harawa da su.
Muna so mu fara ne abinda nake kokarin nuna masa shine a wannan abinda muka kirawo agro allied industry harkar noma da kuma samar da amfanin noman da gyara shi da inganta shi muke so za mu fara da mutum 500 amma farawa da wannan mutum 500 din yana buƙatar wani ko grant ko wani fund wanda shi muke kokarin tarawa a yanzu ta irin hanyoyin da muke ganin sun dace mu tara ba tare da mun yi bara mun nemi da wasu su yi ba kar ki manta mu ne muke tafiyar da wannan partnership din a mu tsakanin wanda muke gudanar da al'amarin to wannan 500 din su ne muke tsara idan mun basu wannan horaswas za su zo su kuma da tunanin za su dau akalla mutum uku kowanne a lissafin mu kenan mutum 500 din za su samu da mutum 1,500 kin mun samu mutum 2,000 a shekara ko rabin shekara daga nan ko muna sa ran sai ya zama babban skill ko gwamnati ta karbi wannan model din ko wani organization ko wani foundation ko wani abu makamancin haka.
Yau Malam Hadi wannan horaswar da za ku yi musu kyauta ne ko ku za su dan biya ko dan naira 1,100 dan dai su san sun ba da wani abu.
Ko da a ce wani foundation ko wani grant ya ba da donation akalla za a sa wa kowane wanda zai zo koyarwa karban wannan horaswar wani abu mai kama da kamar 2,500 haka wanda zai bayar don saboda a samu commitment ya zama na cewa ya san cewa abu na gaske zo yi ba kawai abu ne da yake na kyauta da za a bashi wanda zai yi kawai in ya ga dama ya amfani da shi ko ba haka ba.
Yanzu haka ya mutane suke iya tuntubar ku?
To muna da office a Abuja muna da office a Kano kuma mun yi kokari mun yi developing website muna da website din mu muna kuma kokarin ma developing wato na social media na WhatsApp da Facebook da kuma Twitter so na website din mu shine www.pfednig.com zan sake faɗa www.pfednig.com sai kuma office dinmu da yake Kano wanda yake kan Zoo Road a Union Bank saman Union Bank wanda ake ce number 8 Union Bank building a Zoo Road.
Ina wannan ba tambaya bace ba dai kawai shawara ce anan nake sanin dan bada ta ita kungiyar kasancewa mutanen da ake son a taimakawa ba kowa ne yake da damar ya ce zai je website ba ko kuma a ce yana amfani da Twitter da akwai yadda kuka samu kuka ce ga yadda za ku ga kafar da suka fa amfani da ita kuma ta nan za ku rika gana da su misali kamar kowa yana da Facebook kun mai da hankali akan bunƙasa wannan Facebook din na ku
mu ma kai ga ma amfani da Facebook din dan ma gane waɗannan ba misali ai a yanzu haka ma muna da horaswa da muke wa mata na kyauta wannan developing entrepreneurial skills kuma kinga akwai hanyoyi da muka bi muka zakulo waɗannan matan yawanci ta hanyoyi masu unguwanni da wasu abubuwa makamantan haka to shi ma wannan muna da hanyar da za mu bi mutanen da suke alhakin wannan abin mu ce ba mu mutum ɗaya ko biyu kai ma wancan ba mu mutum ɗaya ko biyu da haka misali mu hada wannan 500 din a tsakanin Kano Jigawa da wani abu makamancin haka.
Yawa muna godiya sosai Dr. Muhammad Hadi Musa da ka ba da lokaci kuma ka ba mu dama muka tattauna da kai ƙarin bayani akan wannan haɗaka ta Partnership for Enterprise Development mun gode sosai. Da fatan matasa da kuka saurari wannan shiri musamman waɗanda ba su da aikin yi za su tuntubi wannan kungiya ta so Dr. Muhammad Hadi Musa domin su ci gajiyarta a madadin kwa da ko Halima Jumaroke sallama da ku huta lahiya.